tabbacin kare rayuka da mahukunta yake baiwa 'yan Najeriya ya kasa fitar da fargaba daga cikin zukatansu saboda yanayin da suka tsinci kansu a ciki a wasu wurare.
Wallahi dan da ke suka shigo nan ne wani kauye ina ga duk kilomita guda zuwa Gasawa. Yanzu ko ke fitar nan da kaji ana yi Allah da asan iyakan waɗanda suka kashe ba sai dai abinda Allah ya yi an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawancin mutane. Yanzu nan inda ma nake tsaye wallahi ina ganin na gaggawa ta kai shida.
Wani mutumin gatawa kenan a karamar hukumar mulkin Sabon Birni a gabacin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yake kokawa akan wani hari da aka kai a wani kauye da ake kira Dangari dake kusa da garin Nagatawa ranar Litinin ta wannan mako da rana tsaka. Na tuntube dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na Sabon Birni Aminu Almustafa Boza akan yanayin da ake ciki bayan wannan harin.
Sun shiga Dangari sun kashe mutum hudu, sun shiga Gatawa sun kashe mutum biyu, su akalla dai tsakanin Dangari da Gatawa da Kurawa sun kashe mutum 11 kuma sun sa yanzu haka magana garin nake da kai suna nan ga hanyar su hito barayi.
A karamar hukumar mulkin Gwaranyo mai makwabtaka da garin na Sabon Birni bayanai sun nuna cewa a cikin dare daya ranar Litinin ɗan bindiga sun sace mutane kimanin 60 a garuruwa daban-daban na karamar hukumar. Akan haka ne na tuntubi shugaban karamar hukumar Abdul Wahab Yahya Gwaranyo wanda ya bayyana cewa
babu wata sahiya wadda za a wayar gari, akwai ma sadda za su shiga gari biyu ko uku lokaci guda su dauki mutane su tahi da su. In ka ce ka hada mutanen da sun ka dauka a yankin nan namu yana da wuya ka iya gane kididdigat mutanen kai tsaye. Kuma ina kira ga mutane kar su jigaji da yin addu'o'i da kuma fata na gari ga shugabanni don samun dauke a wannan a je a yi ta karatun Alkur'ani.
A karamar hukumar mulkin Gada mai makwabtaka da Gwaranyo dan majalisar yankin Kabiru Dauda ya ce jama'ar yankin na cikin mummunan yanayi.
Cikin kwanan nan uku da nake maka magana satin nan da ya wuce sun harbe wasu sun dauki maza da mata kuma da dama akalla dai yanzu muna da kiyasi zai kai na mutum 50 ko fiye da 50 amma dai abin da nake da shi a kaina shine mutum 50 nake da sanin cewa maza da mata da yara da kanana suna hannun su yanzu ana maganan jinga ba maganan karamin hukuma ake ba maza ba guda ɗaya ne wannan kididdiga da nake baka a maza ba tsitsi wato.
A lokacin baya da matsalar ta yi kamari a Sokoto an gudanar da wani taro wanda ya hada muhimman mutanen jihar don tattauna matsalar. Na tuntube dan majalisar Sabon Birni Aminu Almustafa Boza wanda yana cikin wadanda suka yi ruwa su kai tsaki aka shirya wannan taron.
An kai kwamiti kasashen jagorancin sarkin musulmi aka gane ni kaina Aminu Boza mun yi zama tsakanin commissioner of police tsakanin director SS tsakanin garrison commander duk wani jami'in tsaro da da Sokoto state babu dukkan su mun yi ta zama gidan sarkin musulmi amma karshen ta wallahi tallahi zaman namu gaba daya koma zaman shanshayi.
Kokarin jigaga jami'an tsaro ya ci tura duk da ke karshen makon da ya gabata ne commissioner yan sanda a jihar ya kira taron manyan jami'ai na rundunar don tattauna sha'anin samar da tsaro a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da kuma yakuwar neman zaɓe. Ya kuma baiwa jama'a tabbacin ƙara jajircewar jami'ansa ga aikin samar da tsaro. Yanzu da yanayin da ake ciki dukkanin ƙananan hukumomin da ke gabacin Sokoto na fuskantar mawuyacin hali da rashin tabbas ga rayukan jama'ar da ke zaune a wuraren. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.